Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niyya murya Arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Grace, shugaban Amurka Donald Trump ya fito karara ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI ko ana gudanar da bincike a kansa. Amurka ta sanar da jami'an Faransa cewa Rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin Faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban kasa.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa
a jumar nan za a dawo da sauraron shari'a tsohon ministan Abuja Sanata Bala Muhammad a gaban kotun birnin tarayya.
Sai kuma batun kasafin kuɗin bana a Najeriya.
Majalisar dattawa ta amince da kasafin kuɗin bana bayan an yi mata karatu na uku.
Masu faɗa a jihar Arewacin Najeriya suna gani akwai buƙatar gyara a jihar Kano bisa dalilan cewa
abun kunya ne gare mu ƴan Arewa a ce yau majalisar Kano ana binciken sarkin Kano.
To bayan waɗannan rahotanni duka kuma Juma'a Ali za ta shigo da shirin lafiya wa jiki kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya fito karara ya faɗi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. Ranar Talata ta gabata ne Trump ya sallami daraktan hukumar FBI James Comey, wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar Amurka, yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulki. A wata hira da Trump ya yi da gidan talabijin na NBC News, ya ce ya tambayi tsohon shugaban hukumar FBI Comey cewa idan da hali ko za ka iya sanar da ni ko ana bincikata, sai Comey ya ce ba ka cikin wani bincike. Cikin hirar da aka yi da Trump a talabijin, ya maimaita cewa ba na cikin wani bincike, lokacin da aka tambaye shi cewar James Comey ya bayar da bahasin cewa ana gudanar da binciken alaƙa tsakanin kwamitin zaben Trump da gwamnatin Rasha a shekarar da ta gabata. Mai fashin baki kan shari'a Bradley Moss, wanda ya kware kan sha'anin tsaron ƙasa, ya ce wannan tambaya da shugaba ya yi abu ne da bai kamata ba.
A jiya Alhamis ne wani jami'in tsaron ƙasa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa Amurka ta sanar da jami'an Faransa cewa Rasha ta yi wa hanyar sadarwar kwamfutocin Faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani. Daraktan hukumar tsaron Amurka Admiral Mike Rogers ya ce muna sanar da abin da Rasha take yi a lokacin zaben Faransa wanda ya faru a 'yan makonni da suka gabata. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar dattijai kan bayanan sirri. Ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na Faransa muka sanar da su. Hukumar kamfen ɗin zaɓen Faransa ta faɗa tun ranar Asabar cewa akwai bayanai masu yawa wanda wasansu na boge ne kan ɗan takarar shugaban ƙasa mai tsakatsakiyar ra'ayi Emmanuel Macron, inda aka yada bayanan a kafofin sada zumunta. Bayanan dai sun bayyana a sa'o'i 36 kafin ƙarshe na ranar Lahadi, wanda Macron ya doke abokiyar takararsa Marine Le Pen. Jami'an hukumar zaben Faransa sun ce bayanan da aka kwarmata sun fito ne daga wata kwamfuta da ake dauke da sakonnin email din Macron da wasu daga ciki manajojin kamfen ɗinsa.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojojin Amurka da na kasashen duniya Afghanistan ya ce yana buƙatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sai dai kuma har yanzu gwamnatin Trump bata bayyana shirin ta kan kasar ba. Mai magana da yawun fadar White House Sean Spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba. yayi kuma kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri kan irin shirye-shiryen yanke hukunci irin wannan. Jami'an soja sun fada murya Amurka cewa shirin da za a fitar zai kunshi aika wasu sojoji dubban sojoji kasa da kasa zuwa Afghanistan. Yawan sojojin da Amurka za ta kara a yakin da ake a Afghanistan zai dogara ne da yawan sojojin da kungiyar tsaro ta NATO za ta aika domin kara girman yakin da ake gudanarwa da yan ta'adda, a cewar General Joseph Dunford, shugaban hafsan sojojin haɗin gwiwa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gano gawar sojan wanzar da zaman lafiya na Diyar a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya biyo bayan harin da ake kyautata zaton ‘yan bindigar masu adawa da balaka ne suka kaiwa ayarin Majalisar Ɗinkin Duniya. An gano sojan na ƙasar Morocco wanda a baya aka ba da rahoton cewa ya ɓace a mace, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric, kwana ɗaya bayan da aka tabbatar da mutuwar sojoji huɗu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yi Allah wadai da wannan kisan, ya kuma yi kira ga dukkan ɓangarorin Jamhuriyar ta Afirka ta Tsakiya a kan su yi aiki da kiran da shugaba Faustin Asenge Todera ya yi na cewa su kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa, su kuma yi aiki tare don samar da zaman lafiya a ƙasar.
A jiya Alhamis ne jami'an hukumar shige da ficen Amurka suka ce sun kawo ƙarshen farautar ‘yan daba da suka kwashe makonni shida suna yi, inda suka kame kusan mutane 1,100 wanda suke mambobin wasu munanan ƙungiyoyi. Hukumomin shige da fice da customs sun ce mutanen da ake zargi ciki har da ‘yan ƙasashen waje su 445 daga ƙasashe 21 wanda suka haɗa da ‘yan yankin Latin Amurka da Asiya da Afirka da kuma Turai. An kama ƙwayoyi masu yawan gaske da bindigogi da kuma kuɗi kusan dala 500,000 a lokacin da aka yi simame a wasu manyan birane da ke nan Amurka. Baki ɗaya dai an kama mutane 1,378, cikinsu kuwa an tabbatar da mutane 1,095 a matsayin ‘yan daba. Cikin ‘yan daban kuwa akwai mambobin wasu fitattun munanan ƙungiyoyi masu hatsarin gaske. Laifukan da suke aikatawa sun haɗa da safar ƙwayoyi, makamai da mutane, sai kuma kisan kai da kuma zamba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekara ta 2017 bayan an shafa watanni ana kai komo tsakanin majalisar da fadar shugaban ƙasa. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Exclusive of capital expenditure statutory transfers for the year ending on the 21st December 2017 is read a third time.
Yadda majalisar dattawa ta amince da kasafin kuɗin bana kenan bayan an yi mata karatu na uku. Majalisar ta amshi kasafin wanda aka yi wa lakabi da kasafin farfado da tattalin Najeriya, dauke da dukkan bayanan da ke kunshi a cikin kundin kasafin, kamar yadda Sanata Barau Jibrin ya yi mani bayani.
Tsarin da aka bana tsari ne wanda ba taɓa yin sa ba, saboda an ba wa ainihin wato al'umma dama su tsokaci akan shi wannan kasafin kuɗi. Kuma an samu daidaituwa tsakanin ƙananan kwamitoci da kuma kwamitin ainihin wato kasafin kuɗi na majalisa.
Shi ma shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi na majalisar wakilai Timothy Ngolu ya ce majalisar ta yi gyara akan kasafin da shugaba Buhari ya miƙa musu.
Kuɗin mai an samu bai kai yadda dama ake bukatanta ba. Da an sa kowane rana za a dinga production na 2,000,000 a barar kenan. Ya bi ne akan karin da mu ma muka kara $2,500 akan yadda shugaban kasa ya kawo.
Sai zama nawa kenan?
Ya zama 44,500. Mun kara wannan shi yasa kasafin kuɗin gaba ɗaya shi ma ya karu. Mun amince da $7,400,000,000 a kai.
Wannan shi ne karin farko da aka yi tanadin kashi 30% na kasafin wa manyan ayyuka. Wani abu da Sidi Yakubu Karasuwa ya bayyana da cewa
abin da ya shafi tattalin arziki abu ne wanda sai an bunƙasar da ƙasa, domin su ne tattalin za su bunƙasa tattalin arziki. To kuma alhamdulillah a cikin kasafin kuɗin an duba wannan, an sa kuɗi masu yawa wannan kaso da aka ɗauka na kashi 30 don saboda a bunƙasa ƙasan. kasa yayi aka samu amfani aka yi komai ma'aikatan manufar kamfanoni za su samu aikin yi jama'a za su samu aikin yi to wannan zai sa a samu kudin shiga zai dinga zuwa da yawa kuma kaga za a fita cikin wannan kan gida ke cikin tattalin arziki
su ma bangaren shari'a ba a bar su a baya ba Aminu Shehu Shagari shine shugaban kwamitin kula da bangaren shari'a a majalisar wakilai
lalle cikin kasafin bana na ga an yi kusa abin da zan ce ba a taba yi ba don an bada biliyan 100 a bangaren shari'a wanda yake abu ne wanda yake da kyau kwarai da gaske saboda ya kamata a gyara ga mutane suna ƙara yawa shari'u suna yawa sannan kotutuka ana buƙatan kotutuka da abiya kuma alƙalai da ma'aikata to wannan kuma in Allah ya sunan zai taimaka wurin shawo wannan matsalolin
za a mika kundin kasafin kuɗin ga muƙaddashin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo domin ya sanya hannu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla gaida Madina tsohon gwamnatin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya Tahiru Dalhatu Bafarawa ya ce daukar sabbin matakai kan sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi bayan sulhu da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi da shi a Kaduna bai dace ba A cikin hirarsa da manema labarai a binnin tarayya Abuja, Alhaji Bafarawa ya ce ƙara ɗaukar mataki akan mai martaba sarkin Kano ko kuma kwaɓe mashi rigar sarauta zai rage darajar masarautar ne da haɗin kan arewa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Nasiru Adamu Elkaya ya aiko mana.
Abun kunya ne gare mu ƴan arewa a ce yau majalisar Kano ana binciken sarkin Kano tunda har gwamnonin arewa sun damu da abin da ke aukuwa kuma sun guda masa sarkin Kano inda ya kura kurin shi kuma an ba su gwamnan Kano hakuri to ina ganin har yanzu aiki ne ya koma ga gwamnan Kano ya roke majalisa dine wannan abu bai kamata a fallasa ta ba wannan ba sarkin Kano a Sanusi akewa ba gidan sarauta akewa kuma arewa akewa saboda kai hattara
wasu na ganin kamar shi mai martaba sarkin Kano ya kawo wani sabon lamari na yawan maganganu har naji majalisar ma tana cewa kamar yana nema ya sa kansa cikin lamurin siyasa ne ba ka ganin kamar wannan wani sabon abu ne kawo harkar sarauta arewa
a inji har gwamnoni na arewa wajen su hudu zace su samu gwamnan Kano a zauna da shi kuma sarkin Kano a gwada mai irin kurakuri ne kuma shi yarda ai sai a bari a ganin shin abin nan da ya alƙawari da su zai ci gaba da yi ko kuma bai ci gaba ba tunda an yi irin abin da zaka cewa gentleman agreement da Allah da Annabi abin da yake an ji hankali ne ba daidai bane sai a tsaya shin zai ci gaba don wannan abin in ma yana so ya bada shawara shi ma ba ta kasuwa da bashi ta ba yana da ikon ya ga shugaban kasa yana da ikon shiga gwamna shi ma ko gwamnonin duk arewa amma shi kuma ba a kasuwa ba saboda ka yayi kuskure kuma an gwada mai ya kuskure tunda an gwada mai ya kuskure ai bai kamata kuma sake dawowa da wata magana ba ni nan ba wai ina magana ko ina son in kare sarkin Kano ba a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada ni da shi sarkin Kano Sanusi ille gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taba gidan nan taba arewa ce da duk ka taba masarauta arewa ka mu arewa
masu shiri na hangin komai zai iya faruwa tsakanin samun sulhu ko ko akasin haka ga rayuwar wasu a Abuja
sunana Idris Bilal in har ba za ka iya hukunta shi ba sai ya soke ka to ni a gani na kuskure ne shi sarki shi ma kansa gwamna ya saba doka kuma ya kamata dukansu majalisar jihar Kano ta dauki mataki akan su baki da
sunana Abul Muhammad Abdulkadir Albarudi ya kamata ya amfani da wannan daman wajen ci gaban talakawa da kuma ci gaban siyasan arewa ba wai ya ringa daukar laifi yana daurawa wasu mutanen da ba mamaki a halin da muke ciki maka lura duk mutumin da zaka dauke shi ka ce misali shi ya kashe arewa a halin da muke ciki a yanzu ya kamata a ce yana neman kabarin sa ne don haka tsakanin mu da shi sai dai kyakkyawan fata mu kuma da muke ganin cewa yanzu muna shekara 30 40 50 mu kuma Allah ya dauki daman gyaran arewa ya bayar a hannun mu
duk wannan ya dogara ne kan sakamakon binciken kwamitin majalisar dokokin Kano nan da mako biyu Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja Najeriya
kai ko ka da ma sarki kai shin wai ne ka tsoro
So har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga Jummai Ali da shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu
haka.
Jama'a masu sauraron lafiya a wajen jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau zamu fara ne da wasikar Isa Ibrahim Hadija.
To
shi yana son ya san abin da ke kawo ƙesfi ne.
ƙesfi
eczema.
Abin da kawo ƙesfi, ƙesfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin dan adam ne.
To
wanda ake kira inflammation na fata.
Eh,
wannan akwai ƙwayoyin cuta inda ke shiga fatar suke kawo wannan. To shine ke sa wurin nan shike sa shi kaga yanda yake ya taƙaiƙayi.
To
da suke kawo shi kenan.
Akwai magani ko?
Eh, wannan akwai magani, akwai man da za a rinka bayarwa, kuma indai mutum na da ƙazzi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kwarai ba. In yana wannan yakan taimaka kwarai, rage yawan ƙaiƙayin da zafin sa. Amma akwai mai da ake bayarwa wanda zai iya warkar da mutum akai sa a kwarai da gaske.
Ana gado?
A ba a gado, ba a cika gadon shi ba Hajiya.
To ƙazanta na da alaka da cutar?
Ƙazanta yana ƙara tsananin sa.
To
amma kuma indai mutum na da ƙazanta sai kamata kana canza kaya da waɗansu, in kai haka za su iya kamawa.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajaldu a can ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Ya ce wai gaskiya ne ciwon makogwaro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? Kuma wai gaskiya ne makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne? Ka ba shi an saka fahimci abin da yake nufi?
Ya ce me ya tambaya da ake
wani sa? Wai cikin makogwaro.
To.
A cikin makogwaron mutum.
Eh.
Akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa?
To wannan dai ba wannan ba
champi ne,
wannan kaman champi ne Hajiya.
To tambayar shi ta bifa, wai gaskiya ne kuma makogwaro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani?
Wannan duk champi ne Hajiya.
To ina fatan Malam Rilwanu Fajaldu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da to ansa da ka bashi. To likita, sai kuma tambayar Alhaji Murtala Mai Gyaɗa a can Kwantakora. Jihar ku ko?
Jihar ku kenan Hajiya.
To likita, mun sha ansa wannan tambayar, amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haƙo ne?
Abin da ke kawo haƙo Hajiya, na farko shi ne yawanci girman hancin ɗan adam kowane lokaci yana da damshi. To in wani lokacin ya bushe da yawa, to shi ma yakan haƙo. Ko kuma waɗansu mutane yanda jijiyan suke, ko kuma mutum ya sa hannunsa a ciki, to yakan taɓi wani jijiya, to sai ya samu jini. To wani lokaci kuma in dai yanda kan waɗansu mutane ma in hawan jini ya yi yawa yakan kawo wannan. Waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi. Saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi. In dai mutum na haƙo kowane lokaci, to ya kamata ya je a duba kowane abu da ke faruwa.
To likita, ka ce idan kaman mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haƙo akai-akai. To idan ya san cewa saboda ciwon hawan jini ne, in ya je likitoci za a iya bashi magani?
In dun hawan jini ne, in ya je wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jinin, to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina. To amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum, akwai irin magunguna da mutum ya iya fesawa a hancinsa ya rage bushewa, ko ya sa a hancin da ƙara damshi. Wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa. To duk wannan ana likita na iya ba mutum. To kuma ana iya tawartar da mutum akan wannan hanya.
To likita, akwai haɓin da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku?
Yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum zai wani likita sauri ana iya warkar da shi Hajiya.
To wannan fatan Alhaji Murtala Mai Gyaɗa a can Kwantagora yana kusa kuma ya ji wannan bayani da aka mana. To shi kuma Malam Lawal Ɓaure a can jihar Benue.
To
akwai duwatsu ne a mafitsara?
To akwai ba duwatsu ba ne wanda ke ana kiransu kidney stones.
To
ba wai dutse haka ba, sunan da turanci ake kira kidney stone. To waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai kaman dutse. To yanda dun so yin girma da yawa, in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa. To sai su toshe wurin, kuma suna sa abin ya yi zafi kwarai, da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone, amma ba duwatsu ba ne. Waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin ɗan suka haɗu sai su yi kaman dutse, suna da ƙarfi, kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su.
To aiki yi ko kuma magani yake ba mutum.
Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fita da su. Nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kaman wani irin ruwa. Za a sa wani irin na'ura ya rinka shoot halin wani irin kaman iska haka. To shi irin wannan wanda ake kira kaman as ultrasound ake kiransu. To shi wannan lokaci ake sa aikan fasa duwatsun su yi kanana yanda za su fito ta tsarin mutum.
Kuma kamar yadda kace din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa
a wannan irin abubuwa ne dake cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka hadu ba kowa yake faruwa ga shi, in suka hadu a cikin mafitsaran da sauransu sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha wadansu abubuwa suke haduwa.
Kuma nan da nan ake warkarwa ko?
Eh, in aka gane nan da nan ana warkar da shi, amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani.
To
eh, duk wasu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti.
Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko?
A ba dole bane, in ya tsanani ana aiki amma ba dole sai an yi mutum aiki. Wani lokaci wasu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa, akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha.
Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani.
Eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka hada, to amma dole ka je wurin likita za a hada maka abubuwan. You know, sannan ka ƙara. Shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar ko wani lokaci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
Ina fatan kuma shi Malam Lawal Bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar, kuma ina fatan mun fahimci tambayar da yayi.
Eh Hajiya.
To Malam Hafizu Balarabe Gusau ya ce kullun da yamma wai sai kanshi ta zafi yana sarawa, amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan. Sai kuma da yamma ya sake dawowa. To shi ne yake son ya san me ke menene dalili.
To akwai wasu abubuwa mutane kaman bayan mutum ko ka tsaya gaba ki da rana ka kaman kana aiki ko wani abu ana kira shi kaman tension headache. To wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai-akai haka kawai lokaci. Akwai wadansu ana kiran su yanda nake tension headache, amma in ya ji wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon.
Eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo mishi? Sannan ya ce ni
ya fara tare domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko wadansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma wadansu kuma to sai ga abin ko wadansu ya danganta da abin da mutum ke yi.
To kaman ka ce ya danganci mutum abin da yake, idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne
ko ba. Eh mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa, ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa kuma ya warkar da shi.
In aka gano cewa ko aikin da yake yi ne.
Eh, aka ce tension abin da yawanci ana kira shi tension headache. Domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan. To in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsanani ko warkar da kai ma. Amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a.
To ga aikin da mutum yake zai iya sa mai wannan ciwo?
Eh aikin da mutum ke wani lokaci na iya kasa mutum wannan aikin ciwon kan.
To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum.
Eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido.
Irin su za a gani.
Ya north and throat ake kiran su, to ENTs muke kiran su nan. To mutum yaje waɗannan ko kuma din suke na kwakwalwa da sauran za su duba, in suka duba akai sa'a za a iya bashi magani Hajiya.
Kuma galibi ana warkarwa ko?
Eh ya galibi ana warkarwa eh Hajiya.
Ba mutum zai ta shan magani bane har iya rayuwa.
A'a ba har iya rayuwa, a'a ba haka yake ba Hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba.
To Hajiya.
To amma mai tambayar ina jin ko daga Lagos ne? Yace me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaki waran man mota sai su rika harasuwa?
To akwai yanayin ɗan adam yake kenan, akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayakin sukari wani lokaci ko wani hayaki ko wani kura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam in ka shaƙe shi. To wannan akwai waɗansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam in ka shaƙa bai dace da kasai kana son harawa ko kana son amai. Wannan kuma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma in yi tsanani.
To likita game wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je ɗin ba jirgin sama ya yake nan, akwai abin da ake yi wa mutum?
Akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka rage shaƙar iska ta ciki, yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun ɗan adam. ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai dan su don kura ne kuma wani lokacin na irin so harwa akwai maganin zaka iya sha wanda zai rage tsananin sa amma chance ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da yake amfani kenan hajiya
to likita kamar yanda na maka bayani in mutun zai yi tafiya din wannan abu da ake sa hanci din ana sayarwa ne da mutun zai iya zuwa kaman kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi
a wannan ana iya samu su a kantinin magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi yake canza wanda ake kira pollen din nan
eh
da ana sa shi domin shi ma wasu mutane suka shake shi ko ni ma kai na shake wannan da zaga ina ta tari ko wani lokacin zaga majina na fita dan su abubuwa to wani lokacin dole ina amfani da wannan kuma da gar dole in sha wannan magani
to to kamar shi wanda bai san warin hayakin mota din nan akwai maganin da za a bayar ne ko dai kawai sai dai ya rufa hanci
in ya rufa hanci ina ganin ya tsare zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayar zai rufa amma abu mafi kyau shine in ma motar ta rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta tsare da hayaki da yawa
to
eh ka idan ya shiga motoci masu hayakin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufa bakinsa da wannan abin amma dai zai iya duba motar da ya shiga wanda ba da hayaki da yawa to ne ya shi amfani
to Allah ya sa a dace to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya
To a gaida Jummai Ali da Dr. Ladam. Yau za a sake gabatar da shari'ar tsohon ministan tarayya Abuja Alhaji Bala Muhammad a wata kotun da ke babban birnin tarayya Abuja. Muna da cikakken rahoton a shirinmu na hantsi. Yanzu ga takaitattun labarai.
To a takaice a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya fito kararrai fadi cewa a baya ya tambayi shugaban hukumar bincike ta FBI kan cewa ko ana gudanar da bincike a kansa. Ranar Talata ta gabata ne Trump ya sallami daraktan hukumar FBI James Comey wanda hakan ya yi sanadiyar kace na ce ga 'yan siyasar Amurka yayin da wasu ke nuna damuwa game da tsarin mulkin. A jiya Alhamis din ne Jami'in tsaron ƙasa na Amurka ya faɗa wa 'yan majalisa cewa Amurka ta sanar da jami'an Faransa cewa ta yi wa hanyar sadarwa kwamfutocin Faransa kutse lokacin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa tun kafin kowa ya sani. Daraktan hukumar tsaron Amurka Admiral Mike Rogers ya ce muna sanar da abin da Rasha take yi a lokacin zaben Faransa wanda ya fara 'yan makonnin da suka gabata. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake bayar da batsi a gaban kwamitin majalisar dattawa kan bayanan sirri. Ya ce mun yi tunanin abu ne mai muhimmanci da har muka tuntuɓi takwarorinmu na Faransa muka sanar da su. An kwashe watanni uku kenan tun lokacin da babban kwamandan sojin Amurka da na ƙasashen duniya a Afghanistan ya ce yana da buƙatar ƙarin dubban sojoji domin samun nasara a ƙasar a yaƙi daidaitata. Sai dai kuma har yanzu gwamnatin Trump ba ta bayyana shirinta a kan ƙasar ba. Mai magana da yawon fadar White House Sean Spicer ya faɗa a wannan makon cewa har yanzu ba a yanke wani hukunci kan wannan batu ba. Ya yi kuma kira ga manema labarai da kar su wuce gona da iri a kan shirye-shiryen yanke hukunci a irin wannan.
Kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma can zuwa la'asar ku sake jin mu da waɗansu shirye-shirye inda Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Siri da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan Maneo wato Malam John Alheri ke muku fata alheri daga cikin shirye-shiryen da muka za mu gabatar. Kamar yadda muka sanar akwai rahoton da ke nuni da cewa yau ne ake gabatar da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja a gaban kotu domin bin bahasin zargi da ake mishi na rubda ciki da dukiyoyin jama'a. Da alheri.